العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكة أدواء أولنا الرانة لهدي درنا لتنم درم شدك ينغ وتنشابي وتنذو الحجة إجرم منزو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يو شكرا دودا لدريه لدى أربعين دشدة a ci gaba da karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gudanarwa a cikin wannan littafi mai albarka taysirul karimir rahman fi tafsiri kalamil mannan na babban malami al-imamu al-allamatu abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala muna cikin suratul baqara yau zamu tashi aya ta 23 فَإِنْ أَلَّا تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا هذا هو الشيء الذي يزمى كراتون الشداء إن شاء الله تعالى نعم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
ونجي تعالى يكي تيوى ينامين تحدي كمشركا مكة ودند سورا كافري سكي أبايا سبورا أداوى دمزو صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعواتا أينهم واتو fasaha da hikima da ainihin balaga da suke ainihin kurari akanta suke kirari suna makan su take da wannan Allah ta'ala ke cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kun kasance a cikin shakku game da abin da muka saukar akan bawanmu yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'tu bi suratin min mithlihi to kuzo da wata sura daga irin tsari na alqur'anin da muka saukar mishi wad'u shuhada'akum ku kira wadanda za su yi sheda akan haka duk wanda za su goya muku baya da ɗan fightin ku wato da wadanda suka kasance followers din ku da wadanda suka kasance ɗan team da club din ku duk su zo su taru min dunillah kuma bayan Allah in kuntum sadiqina in har kun kasance masu gaskiya ne fa in lam taf'alu idan ba ku yi hakan ba a yanzu walan taf'alu kuma ko ba za ku iya yi ba har duniya ta nadi kenan idan kafiran farko da suka fi kowa takama da fasaha da hikima da azancin zance sun kasa zuwa da dubaru da hikima sun kasa zuwa da hikimomi irin na alqur'ani mai girma to kafiran baya ba za su iya zuwa da wannan ba domin hikima da azanci ragewa take yi yau da gobe a kowane yare da ka sani zaga akwai abubuwa da dama wanda a yanzu an rasa ma sunan su na asali ko wasu dabi'u wadanda a yanzu babu su ko wasu ayyuka da ake yi na abin da ya shafi al'adu wanda yanzu babu su kenan abin ragewa yake tunda har na farkon waɗanda suke ƴan gargajiyan na asali wanda suka ƙware a cikin yaran da sanin akademiya na yaran da sanin fannoni da bangarorin yaran larabci sun kasa kawo irin na alqur'ani mai girma to ɗan ku ci ku ba mu da suka yi saura ba za su iya kawo irin na alqur'ani fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara to tunda haka ne shawara ɗaya ne ku kiyaye wutan nan wanda ta kasance makamashinta sune mutane da duwatsu wutar jahannama kenan uiddat lil kafirin an yi tattalin ta ne ga waɗanda suka kasance kafirai ne waɗanda ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala malan sai yake cewa a aya ta 23 wa hadha dalilun aqaliyun ala sidqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan aya dalili ne na hankali da ke nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sihhati ma jaa bihi da gaskiyar ingancin abin da yazo da shi domin kafirai za a kafa musu hujja da hankali ne hankali ne ba a yi sabani ba a cikin cewa hujja ne shi da mudda musulmai da kafirai kowa ya yarda da cewa abin da ya saba ma hankali wannan abun ba karbabbe bane to sai dai amma wannan kuma ba za a saki kofa a ba hankali sulta a ba shi dama ya zama shine mai hukunci kan shari'a ba wanda wannan shi ya halakar da yan bid'a daga cikin mu'tazila da sauran mutakallimun da sauran aqlaniyuna waɗanda fil haqiqa laysu bi aqlaniyin ba su da hankali domin abin da ya tabbata a cikin shari'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam bai ci karo da lafiyayyen hankali ba sai hankalin da ya samu virus virus ya shiga cikin shi ya samu tangarda to anan ne zaka ga ya ci karo da shari'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam sannan akwai wasu abubuwa waɗanda su sama da hankali suke kamar abin da ya shafi sifofi na Ubangiji baka sa hankalinka a cikin su su anan kawai yarda zakai da abin da ya tabbata daga Ubangiji subhanahu wataala ko manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar ma Allah subhanahu wataala wannan suna ko sifa ko aiki din na Ubangiji ina fata an ga amma cikin abin da ya shafi rayuwa babu shakka hankali yana da daur yana da wata gudunmawa da yake bayarwa mai girma a gurin gane abubuwa da fahimtar su wanda ya kasance kafiri ne shi bai yadda da ayar da zaka jawo ba bai yadda da hadisin da zaka jawo mushi ba kaga yanzu da hujja ta hankali ne zaku kara da shi kamar yanda kaga annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya tattauna da sunna marud ya kawo musu hujja ta addini ta shari'a cewa Allah ta'ala shi yake halittawa kuma shi yake kashewa na marud yace shi ma yana yi ana uhyi wa ubit daga sai a hankalce sai annabi Ibrahim ya kada shi sai ya ce fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa ati biha min al-maghrib ubangiji na yana zuwa da rana daga gabas kai gobe taka ta fito ta yamma kaga fa buhita alladhi kafara ai hankali ya yadda da abin da aka gani da ido ko to ka fuddo taka ranar ta yamma mu gani sai ya kasa sai ya burkice hakan nan lokacin da ya ce mawa mutanen shi doka a cikin suratul an'am ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin tattaunawar annabi Ibrahim da jama'ar shi lokacin da yaga taurari sun fito sai ya ce hada rabbi sai wannan tauraron shine abun bauta na tunda suna bautar taurari to ana nan sai tauraron ya bace hasken shi ya bace sai ya ce qala la uhibbu al-afili ni ba na san ubangijin da zai gushe abun bauta kuma a ce yana fitowa yana koyewa ana neman shi wata rana a rasa ko ya kisbe ma wata ran babu hasken in lokacin da ya kisbe kuma kai kana cikin matsala fa shi ma bai iya warware tashi ba yaushe ya gama da tashi ya zo ya tunkari ta da sai ya ce ban san irin wannan abun bauta can sai wata ya fito ya ce to wanda da alama ya fi wancan girma ya ce shi ma abun bautan shi ne shi ma yana gushewa sai ya gushe sai ya ce a la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi adh-dhalimin can sai ga rana ce hadha rabbi hadha akbar wannan da alama duk ta fi su girma kila dai yanzu na samu abun bauta na fata an gane falamma afalat ita ma rana ita na faduwa yamma na yi sai rana ta fadi sai yace ya rabbi ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun sai ku mutane na duka abin da kuke bauta ma wa kuna hada Allah da shi ni dai gaskiya bazan iya ba na dogara da Allah, nayi imani da Allah wanda baya gushewa baya karewa. Duk wani wanda ka rike wanda ba Allah botaran sai ka neme shi ka rasa. Allah ta'ala shi kadai ne wanda waya buka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. To kaga wannan da hujja ta hankaliya ya ainihin kayar da su. To wanda ya zambe imani da abin da zaka kawo mai a matsayin hujja ba, kawo hujjar zai zama kamar wani bata lokaci ne a gurin shi. Daka sai abin da ya yadda da shi na hankalin sai ka kibar da shi cikin hankalin nashi, kamar yadda su Sheikhul Islam rahmatullahi ta'ala alaihi suka dinga yi da falasifa da mantiqiyuna, wanda su abin da yake hujja a gurin su shine abin da hankali zai iya ganowa, abin da idrakin mutum zai iya ganowa. To ta wannan hanyar kuma suka dinga tayar da su, sannan kuma sai su zo su tabbatar da abin da shari'a ta zo da shi. Ina fata an gane wannan. To sai yace wannan dalili ne na hankali akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ingancin addinin da yazo da shi. Fa qala sai yace wa in kuntum ya ma'asharal mu'anidin lirrasul sallallahu alaihi wasallam arradina da'watahu azza'imin kadhibahu fi shakkin washtibahin mimma nazalna ala 'abdina. In kun kasance ya ku taron masu kangare mawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masu yin watsi da da'awashi, waɗanda suke riya cewa ƙarya yake, azza'amun an jingina makafiri, ana nufin ƙarya, suna tsammani a bisa ƙarya cewa annabi ƙarya yake, dan sun san su da kansu ƙarya ne, ba gaskiya suka faɗa ba, sun san shine as-sadiqul amin, yafi kowa gaskiya a cikinsu kuma sun amince, ba a taɓa yin halitta mai gaskiya irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, wanda da muddan masoyi da makiyi da na kusa da na nesa suka yadda da gaskiyar shi da adalcin shi da amanar shi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadu. In ta da sun ƙaryata Qur'ani ko sun ƙaryata musulunci, ba kai suke ƙaryatawa ba, suna ƙaryatawa da musu ne da abin da aka saukar musu na ayoyin Allah, amma sun san shi ba magaryaci ba. Shi yasa ma a lokacin da Iraqal ya tattauna da ainihin wato Abu Sufyan, wanda a lokacin Abu Sufyan yana cikin min a'da a'da'in nabiyyi wa a'da'il islam, amma da ya tambaye shi hal yakdhibu, yana yin ƙarya, ya ce a'a ba ya yin ƙarya, duk da makiyin shi ne, amma ba zai iya mai sharri ba. Shi yasa yake ce mai Ibn Abbas, ya ce wallahi ya kai dana, ba dan a rayuwata kar a taɓa riwaya so ɗaya cewa na taɓa yin ƙarya ba, ranar da ya dace na mai sharri. Amma ya ce ba wai fa imani ya hana shi ba, dan kan mutuncin shi ya zube, tunda a lokacin bai musulunta ba. To kaga ya kasa ba da koda wani labari mai shubha na cewa annabi ya yi ƙarya, wanda ya taso shekara 40 a cikinsu. Ai shi yasa Hiraqal cikin amsar da ya maida ma Abu Sufyan ya ce wallahi inni la'alamu annahu ma kana liyadhara alkadhiba 'ala alkhalqi thumma yakdhibu 'ala Allah. Yace na sani ba yanda za a yi mutumin da ya kasa yimawa mutane ƙarya, sannan kuma daga baya bayan ya manyanta ya kai shekara 40 furfura ta fito mushi kuma ya yi ma Allah ƙarya, abu ne wanda hankali ba zai dauka ba. To wanda suke riya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da gaske yake ba, waɗanda suka kasance cikin shakka da rudani game da abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga Allah, hal huwa haqqun am aw ghayru, shin gaskiya ne ko kuwa ba haka ba. Sai ya ce fa hauna amrun nasafun fihi alfasilatu bainakum wa bainahu. To yanzu ga wani al'amari wanda akwai adalci a cikin sa, za a samu raba gaddama tsakaninku da shi. Wa huwa annahu basharun mithlukum, shine ai shi wannan annabi Muhammad din sallallahu alaihi wasallam mutun ne irin ku, min haythul bashariyati wal insaniyya, annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam ne kamar kowa, amma min haythul fadli wal manzila fa huwa fawqa kulli al khalqi, a cikin kasancewar shi dan adam ne, to dan adam ne kamar kowa, da ma'ana ya atarihi kullu ma ya ataribna adama, duk abin da yake faruwa da dan adam na dabi'a yana faruwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Zai iya jin yunwa, zai iya gajiya in yayi aiki, zai ji kwana ya kwanta ya bacci, zai sha ruwa, zai yi kasuwanci ya nemi abinci ya nemi abin rayuwa, zai yi aure zai hayayyafa, zai ji zafi idan an mushi mutuwa, zai ji daɗi in ya samu karuwa, zai, wannan duka abubuwa ne da suka shafi dan adam sun shafe shi, amma ta bangaren falala da daraja ba dan adam ba, hatta mala'ika ba wanda ya kai shi daraja. To shine ma'anar shi manzo sallallahu alaihi wasallam, dan adam ne irin ku, laysa min jinsin akhara, ba daga wani jinsi daban ya kasance ba. Wa antum ta'rifunahu mundu nasha'a bainakum, kun san shi tun san da ya taso a tsakaninku. La yaktubu wa la yaqra'u, baya karatu baya rubutawa baya karantawa. Galibi su dama sun fi dogaro da hadda, duk abin da suka ji sukan haddace shi. Daga su a gurin su rubutu, a ce ka ji abu ka rubuta don karka mance, man kasa ne da kaskanci ne a gurin su. Saboda zaka bari mauhibarka ta kwarin hadda ta gushe, kamar yadda Ibnu Abdul Bar yayi bayani cikin Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadli, cewa akwai waɗanda sun kyamaci rubuta abin da ba Alkur'ani ba daga cikin magabata. Cikin su akwai kana su Abdullah ibn Abbas, cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin tabi'ai akwai kana su Ibrahim an-Nakhai, akwai kana su al-Imam az-Zuhri da sauran su da dama. Sai yake cewa waɗanda duk aka ruwaito kyamar rubuta ilimi daga gare su, wato dukkan su Larabawa ne, Quraishawa, waɗanda su suna dogaro da hadda. Za a samu mutum ɗaya ya saurari wata kasida mai baiti 200 nan take, sauraro guda ya haddace ta, ya shekara 40 kullun yana iya maimaita ta, da za ku zo zai iya karanta muku kuna rubutawa. To wannan ya shagaltu da rubutu ai kamar bata lokaci ne ko? Sai ce amma daga baya da musulunci ya yalwata, waɗanda suke ba Larabawa ba suka shigo cikin addinin, suka fi Larabawan yawa ma, a lokacin sai ya zama ana da lalurar a rubuta, musamman tun da su ko da za su yi larabcin da lahani za su yi shi, da kuskure za su yi shi, kuma ba su da kwarin hadda da rikewa irin na waɗancan. To saboda haka yanzu rubutun sai ya zama kariya ga addinin, ma ba wai abin zargi ko abin kyama ne ba. Yace ba dan rubutun ba, da yawa daga cikin ilmummuka sun salwanta sun tozarta an neme su an rasa. Ina fata an gane wannan. Duk da cewa malamai daga baya sun yi ijma'i kan halaccin rubutu din, rubuta hadisi ne ko wata mas'ala ta ainihin wato ilimi daga cikin funun na ilmuka na musulunci da muke da shi, har ma da ilimi na rayuwa kamar ilimin likitanci ko injiniyarin ko wani abu makamancin haka, duk wani abu wanda ya kasance mai amfani. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya rubutu baya karatu, shine ma'anar ummi shi, in an gaya mai haka ya boni. Amma kai yanzu da za a ce baka iya rubutu ba ko baka iya karatu ba, kaga ai na ƙasa ce ko tawaya ce a gare ka, domin kawai kai tsaye jahili ne ke wanda bai iya karantawa bai iya rubutawa ba, ya zama jahili. Amma su a wancan lokacin, dan an cewa na ummiyi ne, ba ana nufin jahili ba, ana nufin baya rubutawa. To su Quraishawa galibin su haka suke, sai ɗaiɗaiku ne daga ciki ake samu masu rubutu. Hatta a cikin sahabbai sai ka ji ana ware kalar su Muawiya, kalar su Sayyiduna Umar da sauransu radiyallahu ta'ala anhum, su ne waɗanda suke rubutu, kuma ya samo asali tun a jahiliya dama suna yi. Amma kuma bayan zuwan musuluncin akwai wanda har suka bar duniya basu taɓa rubuta baki a saman fari ba, ma'ana su rubuta tawada a saman farar takarda. Amma kuma ba abin da suke mancewa na abubuwan da suke ji na Alkur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai mantuwa ta ɗabi'a wanda ka iya mancewa wata rana ka tuna. To saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso, fa atakum bi kitabin za'ama annahu min indillah, wannan ala wajhil ilzam ne ake magana. Yanzu tunda mutumin nan ba ku yarda abin da ya zo da shi gaskiya ba ne, amma fa kun san cikinku ya taso, tunda ya taso bai yi wata makaranta ta allo wadda ake koya ta da baki ko rubutawa ba, bai yi wata makaranta ta zamani da ake koyar da karatu ba. Kun san tasowar shi da haihuwar shi da tasowar shi da gidansu da asalin shi, duka kuna da masaniya a kai. Yanzu sai ya zo muku da wani littafi wanda yake riya cewa a tunanin shi wannan littafin fa'atakum bi kitabin akhbarakum annahu min indillah, anuska kuzifi nan sai yace za'ama annahu min indillah, didda ilzami kama akhbarakum din shi zifi, ya ba ku labarin wannan littafin daga Allah yake. Wa qultum antum innahu taqawwalahu waftarahu, ku kuma kuka ce kirkiro shi yayi, kago shi yayi, ba daga Allah ya zo ba. Kaga an samu in understand kenan, ba a samu fahimtar juna ba. Fa in kana al'amru kama taquluna, to idan abinda kuke faɗa haka ne, fa atubi suratin min mithlihi, tunda kuma irin shi ne. A cikin su ma akwai masu rubutun, akwai mawaka a ciki har da bokaye, to kuma ku zo da irin nashi alal aqalli kenan. In ba ku zo da wanda yafi nashi ba, to ku kawo irin nashi, sai a zo a buga, a nemo masu hukunci, a nemo alƙalai da za su zo su yi shari'a a kai. wasta'inu biman taqdiruna alai, kuma lamarin abu da yake ba wasu dogayen ka'idoji, ku nemi taimakon duk wanda kuke iyawa, min a'wanikum, daga masu taimaka muku, da ulafa din ku wanda ma ba larabawan ba, duk ku zo da sauran hukama wadanda suke bin falsafa ta Yunan a wancan lokacin, duk ku zo da duk wani mai basira da duk wani mai hikima da azanci, a zo a yi mai taron dangi, a mai rubdugo a gani. Ba suna cewa sarkin yawa ya fi sarkin karfi ba, ai sai dai in ba wanda ya karfafa da karfin Allah bane. In ku miliyan 15 ne, yawan ku zai zama yuyuyu ne, zai zama yawan yuyuyu ne, kamar abinda wato gulbi ya kwaso ne na dauda kawai. Amma zabadu fa yadhhabu jufaa, wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkusu fil ard. Yanzu kilo guda ta zinariya shara nawa za ta iya siya a ganin ka? Ton nawa na shara za ta iya siya? Ba gami ko kuwa? To dan haka ana cewa sarkin yawa ya fi sarkin karfi ne cikin abin da ya shafi dan adam da dan adam. Amma in akwai wanda ke rike da igiyar Allah a ciki, duk kankanta shi, duk karancin su sune masu yawa, sune masu karfi din. Daka ku zo da duk wanda kuke iyawa, min a'wanikum wa shuhada'ikum, da wanda za su ba ku shaida da ba ku kariya. Fa inna hadha amrun yasirun alaykum, ai wannan abu ne mai sauki a gurin ku, ya ku su Abu Jahal, khususan wa antum ahlul fasahati wal khitaba, musamman fa ku ne ma abota fasaha da iya azanci da magana. Wal adawatu wal adawati al azimati lir rasul, kuma fa ku ne masu tsananin adawa da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam. Ba wanda ya kai mushriki fada da musulunci. Tatajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku, yahudu da mushrikai su suka fi kowa kiyayya da ainihin musulmi. Fa in ji'tum bi suratin min mithlihi, in har kuka iya zuwa da wata sura irin tashi, wato a irin tsari da kwarewa da bajinta da kyawu da banƙayi irin na alqur'ani, fa huwa kama za'amtum, to shikenan ashe dan adam ne ya zo da shi, kuma tunda kun kawo irin shi. Wa in lam ta'tu bi suratin min mithlihi, amma an kuka kasa zuwa da wata sura irin ta alqur'ani, kaga suratin nan na kira ce, ba dole sai kalar su Baqara ko su Ali Imran ko Nisa'i ko Tauba masu tsawo ba, ko da kalar su suratul Ikhlas ko kalar su suratu Al-Ma'un ko kalar su suratu Al-Qul huwa da Falaq da Nas ko kalar su suratul Masal ko kalar su suratul Nasr, ma da su ne masu aya uku da suratul Kautsar, to ko irin su ku kawo. Wa ajaztum ghayatul ajizi, in kuka kasa kololuwar kasawa, walan ta'tu bi suratin min mithlihi, wannan babu a wata nuskha, kuka kasa zuwa da wata sura irin ta alqur'ani, walakinna hadha taqyima ala wajhi al-insafi wat-tanazzuli ma'akum, wannan wato ainihin taqyimin da akai, wannan shawara da aka baku, da wannan wato ainihin talla da akai muku, ku zo da irin na alqur'ani kawai ta fuskar at-tanazzul ne, ka sauka akan wani ra'ayi duk da ka san wancan baya iyawa da kai. Shine suke cewa at-taslimul jadali, dan mu ji dadin tattaunawa da kai sai mu ce to in ma hakan ne mu je to ya za kai da kaza. An gane ku? Kamar yanda wani daga cikin yan bid'a ya zo ya samu al-imam al-asma'i ke ce mushi, tunda su suna da ra'ayin al-qur'anu makhluq, ana cewa bishirin al-barisi, yace yanzu da Allah ya ce wa kallama Allahu Musa taklima, kaga akai ma Allahu raf'a a matsayin fa'il, shi yayi magana, su kuma sun ce Allah baya magana, sai ce dan me ba za mu maida shi wa kallama Allahu Musa taklima, sai zama Musa shine fa'il, Allah maf'ulun bihi, kenan annabi Musa ne yayi magana, ba Allah ne yayi ma annabi Musa magana. To a gurin sai ya mai at-taslimul jadal, at-tanazzul, sai ya ce babu laifi, ko da ma mun tafi a haka ba yi wa a canza wani wasali na alqur'ani, amma dan ya ji dadin shakar makogoran shi, ai baka saurin kura abokin tattaunawa da wuri, baka fito mai da makamanka duka, dan akwai dali'a, ai ko yaki in za a je akwai yan tsokana, sai a samu wasu masu zafin nama su je su danyo tsokana su yafusho kafurin, in suka taho da gudu sai a danna musu manyan zakuna. Awa da farko wasu ta'alib za a tura su dan yi musu wasu yan musoshi haka, su je su dan yi wasa da hankalinsu, sai su dauka duka rundunar haka take, sai sun zo sai su ga abinda ba za su ainihin iya zuwe mushi. Zaka sai ce mai, ko da mun bakka a haka cewa wa kallama Allah Musa taklima, a wannan ayar Allah ne yayi magana, to ya zakai da wa kallamahu rabbuhu, shi wanda za a juya shi, ubangijin shi yayi magana da shi ya za a yi rabbuhu ya koma mafa'uli a gurin ba zai yi ba sai ya burkice ya ji kunya to haka nan to ala wajhi al insaf dan ai musu adalci wa tanazzuli ma'ahum asakku ma'akum asakku tare da ku ma'ana a ba ku dan dama din ku numfasa kar ku ce an hana ku ku motsa to an ba ku dama ku kawo irin na alqur'ani fa hadha ayatun kabiratun wannan lamari fa aya ce mai girma da ke nuna girman alqur'ani wa dalilun wadihun jaliyun dalili ne wanda yake a fili qarara ala sidqihi akan gaskiyar shi wa sidqil ma jaa bihi da gaskiyar abin da yazo da shi fa yata'ayyanu alaykum ittiba'uhu kin sai zama bin shi ya zama dole akan tunda kun gama gane cewa ba za ku iya kawo irin nashi kenan sai ya tabbata cewa ba daga gare shi bane shi ma sako aka bashi wattiqa'un nar ya zama wajibi akan ku kuji tsoron wuta allati balagat fil hararati al'azimati washiddati wadda ta kai matuka a gurin tsananin zafi da tsanani an kana waquduha an-nas wal hijara ya kasance ba makamashinta mutane ne da duwatsu ba irin wutar duniya ba laysat kanari dunyal lati inma tuttaqadu bil hatabi ba irin wutar duniya da ake hura ta da karmami ko ainihin wato bantarma ko wani ice ba wa hadhihi an-narul mawsufatu wannan wuta da aka siffanta ta jahannama mu'addatun wa muhayya'atun lil kufri lil kafirina an tanade ta an shirya ta tsab domin babbaka kafirai a cikin ta al kafirina billahi wa rasulihi fahdharu al-kufra bi rasuli ku kiyayi kafirce ma annabin Allah ba'da ma tabayyana lakum annahu rasulullah bayan ya bayyana gare ku cewa shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aya ta 24 yace wa hadhihi al-ayatu wannan aya wa nahwaha da ira'iranta yusammunaha ayatat tahaddi malamai na kiranta ayar yakure wato ayoyin da ake kure kafirai a ce in kun isa ku zo da kaza irin na alqur'an in kun isa ku zo da kaza irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun isa ku zo da kaza irin na musulunci kuma ba za su iya ba shine tahaddi din wa huwa ta'jizul khalq shine gagarar da halittu an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani akan su zo da irin wannan alqur'ani su kasa aw yu'ariduhu bi wajhin min alwujuh aw yu'ariduhu bi wajhin ku wasu iya fituna fito da alqur'ani ta kowace fuska ba ta inda za su iya gurin hikimar shi da gaskiyar labarin shi da adalcin hukuncin shi da tsarin saukar shi da tsarin ayoyin shi da badi'i da ke cikin sa na ban kayan hikima ta magana da irin yanda kowane irin ko wasu irin al'umma ake magana da su da usulubin da ya dace da kowane lokaci da kowane zamani da ke dacewa da shi babu wanda ya isa ya zo da irin na alqur'ani duk littafin da alba alqur'ani mai girma ba yanzu idan ka bude shi sai kaga akwai wasu abubuwa a cikin su wanda a cikin shi wanda mutanen yanzu suna da buƙatar ƙarin bayani da fashin baki dan kila akwai wani yare wanda a yanzu ba a amfani da shi ko akwai wani labari wanda shi mutanen yanzu ba su san da shi wani abu makamancin haka amma alqur'ani ne duk ayar da ta hadu da gwani na fassarar alqur'ani in yana fashe ta sai kaga kamar jiya ta sauka ko dazu saboda shi salihun li kulli zamanin wa makan ya dace da kowane guri da kowane zamani kuma ya dace da kowace al'umma saboda shi ubangijin halittu ne ya saukar da shi wanda shi ya halicci halittun kuma da halayensu ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ina fata mun gane wannan sai yake cewa qala ta'ala qul la in ijtama'at al-insu wal jinn kace musu da a ce mutane da aljanu duka za su hadu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani akan su zo da qur'ani irin wannan la ya'tuna bi mithli Allah ya ce ba za su iya zuwa da irin shi ba walau kana ba'dhum li ba'din dhahira ko da sashin su zai zama mai taimakon sashin kaga asali jinsin mutum da jinsin aljani ba wani mahada tsakani ko in ba na addini ba to amma yanzu da za a ce a zo za a wani sabon littafi ne wanda zai ci karo da alqur'ani wanda za a kawo komi na hikimar qur'ani da komi a cikin sa to da za a yadda a ce mutane su hadu da aljanu aljanin su fito su bayyana mutanen su daina jin tsoron su kowanne ya kawo basirar shi da fasahar shi wallahi Allah yace ba su iya zuwa da irin na alqur'ani wa kayfa yaqdiru al-makhluqu min turabin an yakuna kalamuhu ka kalami rabbil arbab. Tayaya wanda aka halice shi daga laka maganar shi ta zama kamar maganar wanda yake ubangijin wato ainihin halittu gabaki daya, ubangijin masu gidaje, ubangijin shugabanni da mabiya. Ya za a yi a ce maganar wanda yake mai kamala ta kowane fuska ta dace da maganar na kasashe ta kowace fuska? Aga abu ne wanda ba zai yiwu ba. Am kayfa yaqdiru al-faqiru an-naqis min jami'i al-wujuhi an ya'tiya bi kalamin ka kalamil kamil alladhi lahu al-kamal al-mutlaq. Boko tayaya za a yi a ce maganar wanda yake mabukati ne, faqiri wanda yake na kasashe ta kowace fuska, maganar shi yazo da irin wanda take daidai da maganar wanda yake kamilalle, wanda yake da cikakkiyar kamala, shine al-mutlaq, kamalar da babu wani rago, ba wani ragowa a cikin ta. Duk wata izza, duk wani daukaka, duk wani girma da buwaya da gurin Allah subhanahu wa ta'ala, duk wata halitta da kaga tana da wani girma ko wani matsayi yana da haddi, yana da iyaka. Amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yake da al-kamalul mutlaq, shine yake da at-tanzihul mutlaq, shine yake da al-azamatul mutlaqa, shine wanda yake wato yake da al-kibriyaul mutlaq, shine sama da kowa, shi yafi karfin kowa, shi ya gagaru kowa, shine wanda yake kula da lamarin kowa. To ya za a yi zancen shi yayi kama da zancen na kasashe mai bukata a cikin kowane safan na rayuwar shi, a kowane irin jan numfashi da saki yana da bukatar kulawa ta Ubangiji. Da Allah zai janye mai tallafi na iska ko ainihin wato na kasa ko na sama ko na abinci ko na ruwan sha ko na numfashi, da ba zai iya kara safan daya a duniya ba. Tayaya maganar shi za ta yi daidai da ta Ubangiji? Rabbun wa abdun kaifa yashtahiha, da bawa da mahalicci ya za a yi sahara. Daga sunan ma ka san ba daya bane, halitta mai halitta ya za a yi su zama daya a dukkan sifofin su, ba yanda za a yi su zama daya. Muna fahimta? Sai ya ce am kaifa yaqdiru al-faqiru an-naqis, shi muka karanta ko, yaidai da maganar alladhi lahu al-kamalu al-mutlaq wal-ghina al-wasi'u min jami'i al-wujuh, wanda yake shine yake da wadata cikakkiya ta kowace fuska. Wadatar Allah ta cika ta tumbatar da ba ta bukatar kari. Wadatar Allah da izza da buwayar Allah ta cika ta tumbatsa cika wadda ragi bai isa ya shiga cikin ta ba. Shi yasa yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Allah yace ya kubayina, da a ce na farko da na karshen ku da mutane da aljanun ku kowa zai zama na kware, zuciyar shi ta tsaftata daga duk wani sako da duk wani zunubi, ya koma mai wankarki, wankakkiyar zuciya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi yafi kowa takawa da jin tsoron Allah. Yace wannan ba zai kara komai a cikin mulkin Allah ba. Yace kuma da kowa zai lalace, ya fandare, ya fajirce, ya zama irin Fir'auna gurin takadaranci da shegantaka da tsaurin ido, hakan ba zai rage ma Allah komai cikin mulkinsa ba. Yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa a'taytu kulli insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Yace da na farko da na karshe da mutane da aljanu kowa zai taru a wata farfajiya, kowa ya mika bukatun shi, ina son kaza, ina son kaza, ina son, kuma Allah ya biya mu kowa bukatun shi. Arzikin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, taskokin arziki na Allah ba za su girgiza ba, ba su san ma ana yi ba, sai dai kamar a ɗauki allura a sa a cikin ruwa a fuddota, mai tekun zai rage da shi dan allura ta shiga cikinta. To shi arzikin Ubangiji ya cika ya tumbatsa, baya bukatar kari. Duk alherin da za ka yi dan kanka, duk sharrin da za ka yi dan kanka, baka iya cutar da Allah da komai, kamar da baka iya amfanar da shi da komai. Inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwati al-matin. Saboda haka sai yake cewa hadha laysa fil imkan, wannan abu ne da ba zai yiwu ba. Wala fi qudrati al-insan, ba zai taba zama cikin iko na dan adam ba. Wa kullu man lahu adna dhawqin wa ma'rifatin bi anwa'il kalam, duk wanda ya kasance yana da zauki ko yaya ne da sani game da nau'ukan magana wanda yake iya gane magana in an yi magana ya gane anan yabo akai in an yi magana ya gane anan zargi akai in an yi magana ya gane an yi daidai in an yi magana anan ya gane da kai kuskure wanda yake da zauki na magana ko yaya ne ya san nau'uka na magana idza wazana hadha alqur'an alazim in har zai auna wannan alqur'ani mai girma bi ghairihi min kalamil bulagha da wani shi daga cikin maganganun masu fasahar duniya zahara lahu alfarqul azim bambanci mai girma zai bayyana gare shi zaka gane duk fasahan mai fasaha duk hikiman mai hikima duk iya maganan mai magana ba zai taba kama kafar hikima da azanci irin na alqur'ani mai girma ba وفي قوله وإن كنتم في ريب إلى آخره دليل على أن الذي يرجى له الهداية wannan aya dake cewa in shakka kuke to ku zo ku gwada kaza da kaza sai ku gane gaskiya yana nuna cewa wanda ake fatan ya samu shiriya min ad-dalalati daga bata huwa shakkul ha'ir shine wanda yake shakka yana cikin rudani ba wanda ya san gaskiyar ya batta ba wanda ya kasa ganewa shi wannan ana sarar ranar da Allah ya taimaki shi zuciyar shi ta tabbaci gaskiya to ba zai yarda ta sallabe mushi ba amma wanda yake mu'anidi ne kan gare ma gaskiyar yayi to wannan sai dai wani ikon Allah yayi nisa ba zai ji kira ba to ana fatan samun shiriya ga wanda bai fahimci gaskiyar bane yana cikin rudani alladhi lam ya'rif al-haqq min ad-dalalati wanda bai iya bambance gaskiya daga bata fa hadha alladhi idha bayyana lahu al-haqq wannan shine wanda idha buyyana lahu al-haqq idan aka bayyana masa gaskiya hariyun bittiba'ihi ya cancanta yabo wannan gaskiya in kana sadiqan fi talabi al-haqq amma in dai da gaskiya yake neman gaskiya wa amma al-mu'anid alladhi ya'rifu al-haqq wa yatrukuhu amma mai kangarewa mai tsaurin ido wanda ya san gaskiyar yake barinta fa hadha la yumkinu ruju'uhu wannan ba zai yiwu ya dawo daga barin wannan ƙaryar ba li'annahu taraka al-haqq ba'da ma tabayyana lahu domin shi ya bar gaskiyar ne bayan ta bayyana gare shi lam yatrukuhu an jahalin ba ya barta saboda jahilci bane ba fala hilata fihi wannan bayan da ka iya shi baka da wata dabara da zaka gamsar da shi domin wanda ubangiji ya batar da shi ba wanda ya isa ya shiryantar da shi wanda Allah ya kaskantar da shi ba wanda ya isa ya karrama shi ومن يهن الله فما له من مكرم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور duk wanda Allah bai ga damar sanya haske a zuciyar shi ba ba wanda ya isa ya bashi haske malan yake cewa wa kadhalika ash-shakku alladhi laysa bisadiqan fi talabi al-haqq hakan nan mai shakku wanda ba da gaskiya yake neman gaskiya ba bal huwa mu'ridun wannan wato ya kasance mai kauda kai ne ghairu mujtahidin bi talabihi ba ya dage gurin neman gaskiya bane fa hadha fil ghalibi la yuwaffaq wannan ma a galibi ba a datar da shi malan yace wa fi wasfir rasul sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyyati a cikin siffanta ubangiji sallallahu alaihi wasallam da aka yi da bauta fi hadha al maqam al azim a wannan guri wanda yake mai girma dalilun ala anna a'zama awsafihi sallallahu alaihi wasallam qiyamuhu bil ubudiyya wannan yana nuna ashe mafi girman matsayi da darajoji da laqubba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi shine tsayuwar shi da bautar Allah babu wani matsayi da ya wuce bautar Allah girma babu wani matsayi da ya wuce ibada daraja da falala sufaye ne suke ganin akwai wani matsayi da in mutun ya kai to yanzu shi ibada ma yafi karfinta suna hujja da fadin Allah wa'budullaha wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wai ka bauta ma ubangijinka har ka samu yaqini da Allah in ka yarda da Allah shikenan sai ka dena kaga wannan shegantaka ce hatta ya'tiyaka al-yaqin ijma'in malaman musulunci al-yaqin mutuwa ake nufi kai ta bautar Allah har mutuwa wato ainihin ta cimma ka shi yasa annabi Yusuf yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin wanda al-islam huwa al-istislam lillahi bil ibada wal inqiyad lahu bit ta'a shi ne annabi Yusuf yace Allah ka dauki raina a matsayin musulmi ma'ana ka dauki raina a matsayin mai dukufa gurin bautar ka kai kadai dukkan annabawa abinda suka roka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har lahza ta karshe a rayuwar shi yana cikin bautar Allah yana cikin wa'azi yana cikin nasiha to amma gurbataccen sufi yace in ka kai wani matsayi kai yanzu aiki ya fada akan ka kai har ma akwai matsayin da kai sai ka dauke ma wani aiki shine sai yace yana kalewa kuma ya kalar wato yana dauke aiki akan shi duka duwan fasikanci zai iya yi tunda shi yanzu mizanin shi na lada ya cika babu in ma yayi bautar Allah ba inda za a sa wannan raina Allah ne subhanahu wataala daka yanzu kuma in yayi zunubi yanzu babu laifi akan shi tunda yayi wusuli ya riga ya isa zuwa ga Allah subhanahu wataala suka ce wanda ya riga ya isa kuma baya dawowa daka sai abin da ya ga da yasa kake mamaki dan kaji ana baka labarin sufiwa ne yana yin kaza kuma ba wai in muka fada ya ce sharri ne duk da ba su kai ba ai musu sharri su awa dan me zaka yi mawa wani sharri me riban me zaka samu alittattafan su ne suke rubutawa sha'arani a cikin jami'u karamatul anbiya har wali mai zina da jakai ya bada kuma cikin karama shi jami'u karamatul awliya anbiya subhanahu jami'u karamatul awliya ko ashqiyai jami'u karamatul ashqiyai to a ciki yake bada labarin wali mai zina da jaka shi daga cikin falallar shi duk in ya ga jaka sai ya ce ma mai jakin kif aqdi haja if aqdi haja sai an tambaya bukata ta kaga cikin kwarata ma wanga ai shi na daban ne ko wai saboda yanzu ya kai matsayi ya kai geji cikin ibada dan haka duk abin da zai yi ba zai cutar da shi ba kai har ma suna da aqidar cewa akwai shari'a daban akwai hakika daban abinda mai hakika zai yi a gurin dan shari'a saban Allah ne amma a gurin shi ba zunubi bane tunda kamar Allah ne yayi da kanshi wal iyadu billah har cikin in yasi ya faɗa cikin asrul akbar yace hatta manzo Allah bai taba sallah ba bai taba azumi ba bai yi aure ba ba aura mai ba bai yi haji ba bai yi kaza duka a cikin hakika a shari'a ne ake ganin kamar yana limancin sallah akwai fasikanci da kafircin da ya wuce wannan wallahi babu shi to saboda haka sai malam yake cewa cikin siffanta wadda Allah ya yi ma annabi da cewa abdina wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ya kira shi wa bawan Allah akwai abin da ke nuna cewa duka cikin sifofi da annabi yake da shi sallallahu alaihi wasallam ana ce mai ar-rasul ana ce mai annabi ana ce mai khalilullah ko ana ce mai abul qasim da sunaye da Allah ya ambace shi ko kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambace kanshi da shi babu sifa da ta kai wannan girma ta a kira shi abdullah babu wani matsayi da ya wuce ubudiyya girma kamar yadda shaykhul islam littafi ya rubuta su kutum da guda al-ubudiyya tambaya ce akai mushi akan wannan mas'ala shin akwai wani matsayi da bawa yake kaiwa ya wuce a kira shi da bawan Allah sai ce wallahi babu shi hatta annabawa duk matsayin da Allah ya ba su na annabi ar-rasul al-khalil kalimullah ruhullah sai annabi Isa da annabi Musa da Ibrahim to duka wannan matsayi kasa yake da ni da ubudiyya shi yasa Allah ya kira su da wannan sunan a gurare masu muhimmanci masu girma da ke nuna darajarsu har mai iya magana yake cewa mimma zadani sharafan wa izza wa kittu bi akhfasi ata'u thuriyya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya yace daga cikin abin da yake kara min daraja cikin abin da ke sa inji izza da buwaya saboda in aka ce ya ibadallah ina saran na shiga ciki in na shiga cikin bayinka ya Allah ana nufin al-abdu bi ma'ana al-abid laysa al-abdu bi ma'ana al-mu'abbad akwai al-abdu bi ma'ana al-mu'abbad bawa wanda aka bautar da shi wannan babu falala a ciki domin da musulmi da kafiri duka ya shiga ciki me ma'anar an bautar da mutum mana yana bin tsarin Allah na rayuwa in Allah ya kaddara zai yi rashin lafiya zai yi in ya kaddara zai yi arziki zai yi in ya kaddara zai talauce zai yi Allah ya kaddara zai yi rashin zai ainihin wato samu karuwa zai samu in lokacin mutuwar shi zai mutu ya bi tsarin Allah na kauni wato na kaddara kauniya wannan babu wata daraja a ciki dan ko ka ki ko ka so tsau'an wa karhan sai abin ya faru amma inda ubudiyya take da daraja shine inda kake da zabi sallan nan da muka zo in kaga dama kana iya kai zaman ka kake zuwa karatun nan da ake in kaga dama kana iya kai zaman ka kake zuwa inda sautin zai kai mama kana iya guduwa ko ba haka ba kaga zabi ne ka danna zuciyar ka kila kana da wasu harkokinka sai ka hakura da su domin wannan karatun ni kai nan ruwaya na a saman jirgi take ko kira na akai ummul yanna wa za'a ba a samu na saboda wannan karatun misali ne ba yabon kai ba, Allah ka tsare mu. To saboda haka kaga wannan da zabin ka, in ka taso da asuba ka zo sallah da zabin ka, kaga dama ka ja bargonka ko nima yanzu zabi ake, ka ci gaba da baccin ka ka ki zuwa. To in har ka bi Allah cikin abin da kake da zabi shine shari'a, to anan wannan ubudiyyar falala ce da daraja a gare ka. To ba ku wanda ke bin Allah cikin zabi, cikin kwanciyar hankali da su irin annabawan Allah. Daka su ne a sawun gaba cikin bayin Allah, su ne a sawun gaba cikin ibadullah. Sai ya ce to da na daga cikin abin da ke ƙara mun daraja, in dinga jin na ɗaukaka ɗaukakar da tauraron surayya ma ina jin shi a cikin kwarmin ƙafata, na take shi saboda girma da ɗaukaka. Wato wannan wani khayali ne na shu'ara'u. Sai ya ce dukhuli tahta qawlika ya ibadi, saboda na shiga cikin faɗinka ya Allah ya ibadi, ka shiga cikin bayin Allah masu bautar Allah, ai falala ne dubun dubatan ka ba su samu ba. Sannan na daga cikin abin da ya ƙara mun daraja, wa an arsalta ahmadali nabiyya sallallahu alaihi wasallam, da ka aiko mun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabina. Domin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na daban ne a cikin halittun Allah, duk inda ya raba sai albarka ta sauka a gurin, duk inda aka bi shi aka bi sunnar shi sai an samu nasara, sai an samu buɗi, sai an samu izza. Shi yasa ma yace musirtu birru'bi masirata shahri, an taimake ni da ba makafirai tsoro da tazarar wata guda, annabi zai kai ma arna hari sun shiga cikin tashin hankali ba sa iya bacci. Sannan an sauƙaƙa mana abubuwa da yawa albarkacin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatta dabbobi sun samu rahma da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, arna su shakaran su su mene ake cewa su ci karan su ba babbaka. Indai annabi na nan a garin Makka, Allah ya ce ba zai aiko azaba ta cinye su ba, albarkacin annabi na cikin garin sallallahu alaihi wasallam. To shine yace wa an arsalta ahmadali nabiyya. Almuhim anan malan yana bayani akan wato siffanta annabi da ubudiyya da akai anan, yana nuni akan shine mafi girman sifofi na manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, allati la yalhaquhu fiha ahadun min alawwalin wal akhirin, wanda wannan ubudiyya ta annabi, bautar da yake ma Allah, ba wanda ya isa ya kai matsayi irin na manzo sallallahu alaihi wasallam gurin bautar Allah cikin halittun farko da na ƙarshe, tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa wanda zai yi numfashi na ƙarshe a duniya, ba wanda ya kai farin zaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lizumtar bautar Allah da biyayya ga Allah. Shi yasa ya faɗa ga mutum uku da suka zo tambaya akan ayyukan shi da yake yi a gida, da aka ba su labari aka ce matan annabi suka gaya musu cewa yakan kwanta ya yi bacci ya miƙe ya yi sallah, wani lokaci ya yi azumi wata rana wata ran ya ci abinci, kuma yakan yi aure ya kula da matan shi. Sai suka ce a shi ai an gafarta mai zunuban shi, wato sun ɗauka yin hakan laifi ne, amma shi da yake an gafarta mai ba laifi ba ne in yayi. Da ya kira su suka maimaita wannan magana, sai ya ce inna attaqakum lillahi wa akhshakum lillahi ana, ni ne nafi kowa jin tsoron Allah, ni ne nafi kowa kiyaye dokokin Allah, tare da haka nakan ci nayi azumi, nakan yi bacci, nayi sallah, nakan yi arme na matan da Allah ya halatta mini. Kenan dai kana ba mu kowa haƙƙin shi ma'ana a cikin ibadarka. To da ka ba wanda ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama kasancewa bawan Allah. Dan wani yanzu in ka ce annabi bawan Allah ne, sai ya ga kamar ka kaskantar da shi. Ai babu izzar da ta wuce wannan, babu darajar da ta wuce wannan. Izzar bawa shine ya bi Allah. Idan baka bi Allah ba, duk abin da kake gani na nasara ko ɗaukaka ko jiji da kai ko buwaya, wallahi ka walwalniya ce ba mai tabbata ba ne. Arziki da wadata da ɗorewar farin ciki yana cikin bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala. كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء كما يندى الله يسوف أنت منزو صلى الله عليه وسلم دع عبودية مقامين إسراء سند أكا إسراء دع معراجي دش واند أنني أكا تبتر ميد مسأيش باما وي أن الدنيا بحتى أقرن أبنجي سبحانه وتعالى حتى تكم ملائق الله شيد ندبن داك دك اند يزوبو اي مسهنيا أكي أنا قيدا شي in aka ce majibrilu waye tare da kai, sai ya ce Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam, sai su ce har an aiko shi, su ce kwarai kuwa in ya shigo annabawa suna gaishe shi, aka tara mushi dukkan annabawa ya musulmanci a Baitul Maqdis. ya tafi sama ta daya ta biyu ta uku har sama ta bakwai inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaqa al basar wa ma tagha allazi laqad ra'a min ayati rabbil kubra nan ya gano ayoyin ubangijin shi mafiya girma har mala'ika jibrilu da aka zo wani guri yace ma annabi wuce yace a kai ne dan rake ne jagora ta ban san hanya ba sai yace a aiwa ma minna illa lahu maqamun ma'lum cikin mu kowa na da gurin shi da yake sananne in na ketara nan halaka zan amma kai na daban ne je ka sai da ya isa har fadar Allah subhanahu wataala to kaga wannan matsayi ne mai girma da za a bada labari cikin sifofin da za a faɗa na annabi ubudiyya aka ambata in akwai abin da ya fita da sai a ambace shi amma ubudiyya aka ambata fa qala subhanalladhi asra bi 'abdihi layla me kun yace subhanalladhi asra bi rasulihi bi nabiyihi bi khalili dibbe ambata ba sai yace bi 'abdihi saboda babu matsayin da yake sama da ubudiyya babu matsayin da yake sama da bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan ka sashi a mizanin rayuwarka a ma'aunin rayuwarka duk abin da zaka yi in kaga wani abu zai ci karo da bautar Allah ka hakura da wancan dan ibadar ta fi komai ibadar ita ce izzarka ibadar ita ce nasararka laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun Allah ce mun saukan muku da littafi wanda darajar ku tana ciki daukakar ku tana ciki baka da wata izza da ta wuce musulunci sayyidina Umar yana cewa nahnu qaumun kunna adillaa fa a'azzana Allah bil islam فمهما ابتغينا العزه بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله yace mutane ne mu wadanda kaskantattu ne mu ba mu da wata izza ba mu da wani daraja amma Allah ya daukaka mu da musulunci yace wallahi ku sani duk lokacin da kace zaka nemo daukaka zaka kankaro girma cikin wani abu wanda ba da shi Allah ya daukaka ka ba wallahi kaskanci zaka dauka Allah zai kaskantar da kai ne kawai daka wannan musuluncin shine yayi mana riga shi yayi mana hula shi yayi mana wando shi ya suturta mu shi ya daukaka mu shi ya azurta mu albarkacin bin Allah subhanahu wataala da manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a kowanne motsi na rayuwarka ka kamance da wani kar ka sake wani dauda na duniya ko wata ainihin wato kadara ta duniya ta saka salwantar da wannan ibada ko wannan addinin sai kai asara kai biyu biyu ka rasa duniyar kuma ka rasa lahiranka to saboda haka ya kira shi da ubudiyya sai ya ce wa fi maqamil inzal a maqamin saukar da wahayi da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda har Allah na goranta mishi cewa ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina da baka san menene musulunci ba baka san menene alqur'ani ba amma muka albarkace ka da wannan hasken na alqur'ani da Allah ke haskaka zukatan bayi da shi kaga abu ne mai girma da za a bada labarin saukan mai da littafin shi ma sai aka ambace shi da bawan Allah fa qala tabarakallazi nazzala alfurqana ala 'abdihi a ganin ma bai ce ala rasulihi ba bai ce ala nabiyihi ba bai ce ala khalilihi ba sai ya ce mi ala abdihi liyakuna lil alamin nadira wa fi qawlihi u'iddat lil kafirin da Allah ya faɗa game da wuta yace an tanade ta domin kafirai wa nahwaha min al ayat da ire-iren waɗannan ayoyi dake nuna an tanade wutar jahannama don shigar arna dalilun li madhhabi ahli sunnati wal jamaa wannan aya dalili ne ga abinda ahli sunna wal jamaa suka tafi akai annal jannata wan nara makhluqatani khilafan lil mu'tazila cewa wuta da aljanna suna nan a yanzu haka Allah ya halice su tunda ya ce u'iddat fi'lu madin ne an tanade su domin kafirai daka aljanna an ce u'iddat lil muttaqina wuta an ce u'iddat lil kafirina kenan a yanzu haka akwai wuta a yanzu haka akwai me akwai aljanna sabanin abinda mu'tazilawa suka tafi akai babu wanda bai da rabo gurin tabgazgata manzo sallallahu alaihi wasallam cikin abinda ya shafi alqiyama irin mu'tazilawa da gaskiyar firaku na musulunci muke nufi masu jingina kansu zuwa ga musulunci mu'tazila da rashin kunya sun karyata azabar kabari sun karyata ni'imar kabari sun karyata wato ainihin sirabi sun karyata mizani na awan ayyuka sun karyata ceto da manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi da sauran wa'inda za su yi ceto wato ainihin ash-shafi'un kuma tanfa'u shafa'atu ash-shafi'i kaga suna da yawa masu ceto sun karyata sirabi sun karyata wato cewa wuta da aljanna suna nan an halice su alhalin ko abinda alqur'ani ya bayyana kenan sunna ta sarraha cewa an halicci aljanna, aka ce ma malaika Jibrilu je ka duba. Yaje ya duba, ya duba, yace duk wanda ya ji labarin ta sai ya shige ta. Sai Allah ya sa aka kewaye ta da makari, abubuwan da zuciya ba ta so. Sai kai gaskiya, sai kai rukun amana, sai kai kaza, zuciya ba ta son wannan, sai je ka danne ta. Da yaje ya duba ya dawo yace to Allah sai dai wata rahama ta ka, amma ina tsoron ya zama ba mai shigar ta. Aka halicci wuta, aka ce je ka dubi. Yaje ya ga yanda wuta ke ambaliyar bala'i da mustake balbalin bala'i a cikin wuta, ya dawo yace duk wanda yaji labarin wannan gidan ba zai yarda ya shiga ba. Sai aka kewaye wutan nan da shahawat, abubuwan da rai suke so. Da yaje ya gani, ya ga nan ga ƙarya, nan ga cin amana, nan ga cin haramun, nan ga kaza, abinda ranka ke tunzura ka zuwa gare shi. Sai ya ce to sai dai wata rahama ta ka, amma ina tsoron ba mai tsira daga gare ta. Kaga ya nuna an halicce mi, an halicci wuta, an halicci aljanna. A yanzu haka in Allah ya yarda matan mu na can na jiran mu na aljanna. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan matar wani daga cikin ɗan aljanna ta cutar da shi a duniya, cikin matan 'yan duniya, in matar wani ɗan aljanna wanda yake Allah ya kaddara zai shiga aljanna, sai matar shi ta duniya sai ta cutar da shi, mata kuna ji ko? To da haka in ta cutar da shi sai hurul ain, ɗaya daga cikin haura'u ko haura'ul ain shine mufradi jami'i a ce hurul ain, sai ta ce ki ba a hankali, ya kusa ya barki, ya taho zuwa gare mu, can zai ga tarairaya, dama su uruban attirabani. To kaga kenan akwai aljanna a yanzu haka, ba sai bayan an mutu za a kuma shiga daukan awo da ainihin wato condition na ginin aljanna ko condition na ginin wuta. Wannan dan adam ke wannan, saboda shi talaka ne. Amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala kaifa gidan ma na aljanna, kowa biyu aka bashi, gida aljanna, gida a wuta, inda kaga dama sai a bude maka. Kowa haka Annabi ya ce yana da gida aljanna, yana da gida a wuta. Sai dai in ka bi Allah, to makocinka na wuta sai a hada mai da gidanka da nashi, ni tun yanzu na bar mai, sai a hada mai a ce zauna. Shi ku gidanku da ke kusa kusa aljanna, sai a hada mun da nashi shi ma, ba karebin da mu. Na fata an gane, shi ne yawmut taghabun. Da to su mu'tazila ba su yadda da wannan ba, kaga aya raddi ne a kansu ko. Wa fiha aidan anna almuwahhidina wa in irtakabu ba'd alkaba'ir, cikin ayar za mu fahimci masu tauhidi ko da sun aikata wasu laifuffuka manya, la yukhalladuna finnari, ba a dawamar da su a wuta. Saboda ya ce uiddat, li'annahu qala uiddat lilkafirin, an tanadi wutan ne dan kafirai. Wanda ya mutu yana zina ko shan giya ko sata ko ƙarya ko kisan kai ko kaza, zunubi ne mai girma, ana jiye mai tsoron azabar Allah. Amma in Allah ya ga dama ya kai shi wuta, bai yafe mai ba tun karan fari. In dai akwai tauhidi a zuciyarshi, akwai imani, baya shirka mithqala dharra, to wannan wata rana sai an fuddo shi an kai shi aljanna. Ko dai da cetan annabawa, ko da cetan mala'iku, ko wasu ayyuka na kwarai da ya aikata, ko kuma cetan Ubangiji arhamur rahimin, wanda ya tabbata cikin Bukhari da Muslim. Allah zai ce shafa'atul mala'ika wa shafa'atul rusul wa shafa'a as-salihun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Tunan ne duk wanda ke da imani daidai da kwayar zarra a zuciyarshi, za a fuddo shi daga wuta a kai shi aljanna. Sai ce falau kana usatul muwahhidina yukhalladuna fiha, da a ce masu zunubi cikin mu'mine masu tauhidi za a dawwamar da su a wuta, lam takun mu'addatan lil kafirina wahdahum, to ba za ta zama wutar an tanade ta dan kafirai su kadai. Daka ita wuta ba makomar ka bane ya kai mu'min. In ka ga mu'mini a wuta karambani yayi, cishigi yayi, yaje ya aikata wani abu da aka hana shi, sai ai punishment din shi, ai finition din shi, akai shi jahannama a dan babbaka shi na wani lokaci. Amma faukakka ce to tun da aka ne kai abin da kaga dama, muminai hucin jahannama ma neman tsari suke daga gare ta, suna cewa famanallahu alaina wa waqana azabas samum, iskar wutar jahannama ma tashin hankali ce, ballanta na shiga cikin ta. Allah ka tsare mu. Khilafan lil khawarij wal mu'tazila, nan ma sabanin khawarij da mu'tazila. Su khawarij cewa suka duk wanda yake ya aikata babban laifi, to wannan kafiri kuma zai dawwama a wuta. Sai cewa mukhalifuna fil madhhabi mushrikuna wa murtakibul kaba'iri mushrikuna, wannan yasa suka kafirtar da sayyiduna Ali, tun a gurin su ya saba ma Allah, suka kafirtar da nana Aisha wal iyad billah, suka kafirtar da Abu Musa al-Ash'ari da Salman al-Farisi da suka yi sulhu tsakanin Sayyidina Ali da Muawiya, suka kafurtar da Muawiya da duk wanda suka je yakin Jamal da Sufyan. To Khawarij halakaku ne, haka su a gurin su duk wanda yake zina ko yake shan giya ko ya taba ƙarya bai tuba ba, to kawai ya zama arni. Kagan haka ne su ne farkon arnin kenan ko, tunda meye ba su yi ba, har kashe bayan Allah suna yi, hadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa, su suka kashe Sayyiduna Ali, su suka kashe Sayyiduna Uthman, su suka kashe sahabbai da dama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Khawarij kenan, yasa ɗan Boko Haram su a gurinsu dan sun kashe musulmi ba komai, dan a gurinsu ba musulmi ne ba, tunda dai ya yarda da hukuncin da ake yi a yanzu a gurinsu, hukuncin ɗagutu ne, da aka ya zama har ko wani yaro yana nan ɗan Neja a Najeriya kwanan gana ji ya fito yana ta kafirtar da ‘yan izala, ce ‘yan izala ma duk kafirai, ya ce da kara ce yake fa yanzu ya kama dole, wai 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 mamaki ya yi wa ‘yan izala suna bayanin aikin hajji da zancen layya, ya ce su da in sun yi hajjin ma ba a karɓa ba, in sun yi layyan ma ba a karɓa ba, dama tuni ya kafirtar da shugabanni da gwamnonin Najeriya, ce duka kun gane shi Muhammad bin Muhammad yake kowa yana wani mai zubin ‘yan Dauda haka, a ta kafirtar da mutum. Wannan shi ne khawarijanci, maimaituwa ne ya yi dama can tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato alamarsu ta bayyana. Zulkhuwaisara annabi ya yi hukunci da ya raba ganima sai ya ce ba ya adalci ba, dama su aikinsu kawai ganin laifin shugaba, duk irin adalci da aka ce annabi bai adalci ba kuma, ai an kai wa ladaina ko, in ji gardi wani ya kai wa ladaina ya daina karatu. La haula wala quwwata illa billah. Allah ta'ala ka shiryata da mu. Wa fiha dilalatun ala anna al'azaba mustahaqqun bi asbabi. Ayar yana nuna cewa azaba mutun yakan cancanci a mai azaba ne saboda wasu dalilai, wa huwa al-kufr wa anwa'ul ma'asi ala ikhtilafiha. Shine kafirci da nau'ukan saban Allah da zunubai didda, wato sabanin su, kowane zunubi zai iya zama sanadiyar azabtar da mutum, tunda waɗannan kafirai sun shiga wuta ne saboda kafircin da suka yi kenan. To nan ya ambaci Mu'tazila, su Mu'tazila ba su ce wanda ya yi babban laifi arne ba ne, amma dai sun ce zai dawama a wuta, sai fi manzilatin baina manzilatayn la mu'minun muwahhidun wala kafirun mukazzibun. Eh duk uwar darin ce ne, ko an ce musulmi kuma aka ce zaka dawama a wuta, yo me aka yi, dama ai kana tsoron kalmar kafircin ne dan kaka dawama a wuta ko. Wa'innan duka batattu ne, da Khawarij da Mu'tazila da sauran bangarori na ‘yan bid'a, wanda cikin karatu insha Allah za ku ji malam yana yawan ambatansu. Ai fa'idar sanya tafsirai da littattafai na ahlus sunna kenan, ko da kan matsalar fiqh ne ko tafsiri sai an yi masa magana kan aqida, domin ita aqida ita ce asali, ita ce tushe, ita ce uwa, ita ce ainihin asas, sauran duka rassa ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryata da mu. Ina ga yau za mu takaitu da aya biyu insha Allah ta'ala, kuma karatu zai kasance kenan a banda sati mai zuwa, da sati mai zuwa washe garin sallah ne ko, akwai gajiya kenan sati na sama in Allah ya yarda, bayan lahadi mai zuwa ta sama kenan za mu dawo karatu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu ladashi, wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.